This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da yau ranar Alhamis 1 ga watan Oktoba na shekara ta 2015. Ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
Rasha ta musanta cewa har-haren da ake kaiwa ta sama a Syria na shafar waɗansu waɗanda ba mayakan ƙungiyar ISIS ba. Jama'a ƙasar Afghanistan sun ce dakarun ƙasar sun kwato birnin Kunduz daga hannun mayakan Taliban asubahin yau Alhamis bayan wani ƙazamin gumuzu. Kana hukumar kula da ayyukan haji ta ƙasar Iran ta ce yanzu haka Iraniyawa 464 ne aka tabbatar sun rasu a turmutsin da aka yi makon jiya a wajen ayyukan haji a ƙasa mai tsarki.
Kanin labarin kenan aka ji. A yau ne aka yi canjin dogarawan fadar shugaban ƙasa a Najeriya.
Kar wani ya ji tsoron wani abu dangane da ni.
Boko Haram sun kai hari a garin Kishinga da ke yankin karamar hukumar Madagali, ko me suka yi?
Ga mutane biyar aka yanka, mata biyu aka yi yanka da goma sai da kuma har biyu aka yi da bindiga.
Haka kuma muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Rasha ta musanta cewa har-haren da ake kaiwa ta sama a Syria suna shafar waɗansu banda mayakan ISIS yayin da take shirin tattauna batun ayyukan soji da Amurka da nufin guje samun saɓani a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Rasha, Sergey Lavrov, ya shaidawa manema labarai a birnin New York cewa waɗannan rahotannin ba su da tushe, dangane kuma da cewa waɗansu har-hare sun shafi fararen hula. Lavrov ya ce bai samu wannan labari ba. Ya bayyana haka ne jiya Laraba bayan ganawarsa da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry, wanda ya ce ma'aikatun na Amurka da na Rasha za su tattauna nan ba da jimawa ba, mai yiwuwa ma yau Alhamis, domin gudun karo da juna a Syria. Jiya sakataren ma'aikatar harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya ce mai yiwuwa ne Rasha ta kai hare-hare ta sararin sama a Syria kan waɗansu wurare ne da babu 'yan ƙungiyar ISIS. Wata majiyar Pentagon ta shaida muryar Amurka cewa ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayi ta yada zango ne a biranen Raqqa da Aleppo da kuma birnin Deir ez-Zor, yayin da galibin waɗanda suke ƙoƙarin hamɓara gwamnatin shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad suke birnin Homs.
Dakarun ƙasar Afghanistan sun sake kwace birnin Kunduz da ke arewacin ƙasar daga mayakan Taliban da asubahin yau Alhamis bayan wani ƙazamin gumurzu bisa ga cewar jami'ai. Abdulra'uf Ibrahimi, kakakin majalisar wakilai, ya shaidawa manema labarai a birnin Kabul cewa dakarun gwamnati suna ƙara kutsawa a Kunduz, sai dai bai bayyana ko sun kwace birnin ba. Ya ce yanzu haka ana kan gumurzu a cikin birnin Kunduz, kuma yana da wuya a san ɓangaren birnin da ke ƙarƙashin ikon gwamnati da ɓangaren da har yanzu yake hannun abokan gaba. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Sadiq Sadiqi ya shaidawa muryar Amurka cewa dakarun Afghanistan sun ƙaddamar da hari cikin dare da ya yi nasara. Mazauna garin Kunduz sun shaidawa manema labarai a yau da cewa birnin yana ƙarƙashin ikon dakarun tsaron gwamnati, sai dai Taliban da ta kwace ikon birnin ranar Litinin ta ce har yanzu yana ƙarƙashin ikonta.
Hukumar kula da ayyukan haji ta ƙasar Iran ta bayyana yau Alhamis cewa yanzu haka Iraniyawa 464 ne aka tabbatar sun rasu a turmutsin da aka yi makon jiya wajen ayyukan haji a ƙasar Saudiya. Kafin yau Alhamis dai rabin wannan adadin ne aka zata sun mutu a lokacin ba a san makomar sauran ba, tunda ake tattake masu ayyukan haji a birnin Makka makon jiya. Hukumomi sun ce akalla mutane 769 ne suka rasa rayukansu, ƙasar Iran kuma take da adadi mafi girma. Mahajjada sun ɗora alhakin turmutsin kan toshe hanya da aka yi da kuma rauni a fannin gudanarwa. Jami'an ƙasar Iran sun kushewa ƙasar Saudiya yayin da Iraniyawa suke zanga-zanga kullum a ofishin jakadancin ƙasar Saudi da ke Tehran. Ƙasashen biyu sun gana jiya Laraba suka kuma amince su maida Iraniyawa da suka rasu ƙasarsu ba tare da ɓata lokaci ba. Babban limamin addini na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya yi gargaɗi da cewa ƙasar Saudiya za ta fuskanci ɗaukar mataki mai tsauri idan abokiyar hamayyar tata ba ta maida gawarokin Iraniyawa gida ba. An samu turmutsutsu a wajen aikin Hajji har sau biyu, sai dai wannan shine mafi muni tun wanda aka yi a shekara ta 1990 inda sama da mutane 1,400 suka rasu.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin ƙasar Pakistan ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan wani sansani da ake kyautata zaton maboyar ƙungiyar mayaka ce. Kusa da kan iyaka da Afghanistan yau Alhamis da safe suka kashe akalla 'yan ta'adda 25. Wata sanarwa da aka bayar a hukumance ta ce an kai harin ta sama ne a yankin Dattakel da ke arewacin ƙasar da ake ɗauka a matsayin sansanin mayakan da ake alakantawa da ƙungiyar Taliban ta ƙasar Pakistan da kuma haƙini da ta kai ƙazaman hare-hare a Afghanistan da aka yi asarar rayuka. A jawabin Prime Minister Nawaz Sharif a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ranar Laraba, ya jaddada ƙudurin ƙasar Pakistan a nakakkaɓe 'yan ta'adda daga ƙasar. Ya ce za a ci gaba da ayyukan sojin da ake gudanarwa da nufin kankaɓe 'yan ta'addan da ake kira Zabir al-Azab a arewacin Waziristan da waɗansu wurare a ƙasar da kuma waɗansu ɓangarorin ƙasar har sai haƙa ta cimma ruwa. An ƙaddamar da shirin ne a watan Yuni shekara ta 2012. Jami'ai suka ce an kawo yanzu an kashe mayakan 3,500 da suka haɗa da 'yan ƙasashen ƙetare, yayin da kuma sojoji 400 suka rasa rayukansu. Jami'an ƙasar Pakistan sun ce an samu raguwar ayyukan 'yan ta'adda da kimanin kashi 70 cikin 100 a ƙasar ta dalilin shirin. Hukumomi a Afghanistan sun ce mayakan da ke kauracewa hare-haren da ake kaiwa a Waziristan sun shiga ƙungiyar Taliban a ɓangaren iyakarsu, abin da ya ƙara zafafa tashin hankali a ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji da farkon shirin, an yi bikin sauya dakarun da ke tsaron fada shugaban Najeriya. Wannan ya zo ne a wani bikin samun 'yancin ƙasar bayan da shugaba Buhari ya yi wa 'yan ƙasar jawabi da sanyin safiya. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Manjo Ibrahim Abdullahi Yusuf kenan ke jagorantar runduna ta 177 da ke tsaron fadar shugaban Najeriya da ake kira Guard Brigade ke faretin bikin ranar samun 'yancin kai a fadar shugaban ta Aso Rock da ke nan Abuja. Komandan dakarun da aka canza da nau'in da ke karɓar aiki a fadar sun yi fareti tare da askarawan nasu, faretin da ya ja hankalin shugaba Buhari. Shauki da bege ya mamaye fuskarsa har sai da ya tafa masu. Sojojin sun yi fareti iri daban-daban, amma bisa ga dukkan alamu faretin bebaye da ba a magana a cikinsa mai suna Silent Drill shi ya fi jan hankalin manyan baki, musamman tsohon shugaban Najeriya General Yakub Gawan, da a lokacin ake ganin kamar zakaminsa na gidan soja ya motsa. Tun da farko sai da shugaba Buhari ya yi wa 'yan Najeriya jawabi da sanyin safiyar yau, inda ya taɓa batutuwa da dama, inda ya magantu bisa naɗin ministoci.
There have been a lot of anxiety and impatience over the apparent delay announcement of ministers.
Ya ƴan uwana ƴan Najeriya, an yi ta zumudi da jiran bayyana ministoci. Ba wani hujjar yin zumudin. Gwamnatin nan ta kuduri aniyar yin abubuwa a tsanake bisa tsari. Zai zama riga malam masallaci mu bayyana sunayen ministoci ba a kammala haddade ma'aikatan da za a bari ba. Duk da haka dai yanzu magana ta kare. An tura jerin sunayen ministoci kashi na farko, za a kuma tura kashi na biyu nan gaba. Shugaba Buhari kazalika ya kuma ta kuma maganar bincike da gwamnatin sa za ta aiwatar. Kar wani ya ji tsoron wani abu dangane da ni, domin ba wani bisa da kule da zamu yi kowa. Mutane kullum su ji tsoron irin abin da zai biyo bayan aika-aikar da suka tafka. Ina gayyatar kowa da kowa ba tare da la'akari da ra'ayin siyasa ba, da mu haɗa kai a gina ƙasa.
To a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Yayin da 'yan Najeriya ke shagulgulan bikin ranar samun 'yancin kai na shekaru 55, rahotanni daga jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga da ake kyauta zaton cewa 'yan Boko Haram ne sun farma wani gari a yankin Madagali da ke iyaka da jihar Borno, inda suka yi wa wasu mutane yankan rago ciki har da mata.
Kamar yadda bayanai da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar, 'yan bindigan sun farma ƙauyen Kishingane da ke karamar hukumar Madagali wanda ke kan iyaka da jihar Borno da kuma ƙasar Kamaru a tsakiyar dare, inda suka fara da kone-kone kafin daga bisani suka yanka wasu mata da kuma maza biyu yankan rago. Lambarin da yanzu haka ma ya sa al'umman yankin so mayin gudun hijira.
Ga mutane da aka yanka mata biyu aka yi yankan rago har da kuma har da waje da bindiga. Sun kasuwa sun ji da kuma abinci sun tafi da su jeji. Bawa da kafa suka shigo gari.
Kaman suwa ake kyautata zaton su ne?
Yan Boko Haram.
Kaman wani hali kuke cikin yanzu?
Yanzu mun cikin halin mutane suna guduwa yanzu. Mutane kuciyan suna kan fita. Yan kuciyan suna kan ji tsoro. Yan kuciyan suna fita suna tafiya.
To kaman me kuke so yanzu a yi?
Kaman gwamnatin jihar Adamawa ya kamata ya sani akan cewa karamar hukumar Madagali nan yana karkashin sa. An ba an doki an kai su kuciyan ba a samu kwanciyar hankali ba.
Kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su ce komai ba, domin da na tuntuɓe shi mukadashin kakakin runan soja ta 23 da ke Yola, Kaftin Jafaru Nuhu ya ce zai tuntuɓe ne domin suna mitin a yanzu, amma kuma har lokacin aiko da wannan rahoton ban ji daga gare shi ba. To sai dai kuma ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Madagal da Micika Mr. Adamu Kamale ya ma tabbatar min da akwai lamarin, inda ya bayyana halin da al'umman yankin ke ciki a yanzu.
Gaskiya yau maimakon mu kwana da farin ciki kamar wasu 'yan Najeriya wanda muke biki samu yancin kanmu, mu kwana muna kuka muna fama a cikin kunci. Yau dare da ya shige nan, wato 'yan Boko Haram su shiga kauyen Kirchina su yanka mata uku su kashe mutane guda biyu su kone-kone. Damuwan anan shine babban matsala da muke cikin. Muna ta kawo kuka wurin gwamnati, musamman gwamnatin tarayya, ta karo jami'an tsaro a kafa a wajeje kamar su Kirchina, su Lasa, su Sabon Gari, su Shembla da shauran nan. Don wannan kauyukan suna kewaye da Sambisa. A gaskiya Aziz, kuka mu ba amsa mana ba. Ni ina gani yanzu halin da muke ciki ba cin gaba muke yi bane akan magana taro na Najeriya. Yanzu da nake ga maka nan, akwai garuruka a Madagali wanda jama'a suna ɗibo kayansu suna guduwa suna komawa wajejen da za su je su samu su boye. Haka a wajejen Kirchina. Yanzu muna gani muna ji satin da ya wuce nan dille da askarawo ba waya nan su shiga ai kashe-kashe ba doki mataki ba. Yau gashi dai suna cikin Kirchina, gobe wa san inda za su je. So mu muna kira da babban murya jami'an tsaro su tashi su yi aiki. Duk abin da suke faɗa a jere da bashi yake faruwa a kasa ba. Abin da yake faruwa a kasa daban ne, ana kakashe mutane, ana kokone gidajen mutane, amma kuma a jere da sojoji suna cewa ai suna cin gaba. Ina cin gaba.
Sakamakon halin da ake ciki ne ma ya sa gwamnatin jihar Adamawa a wata sanarwar da ta fitar ta hannun sakataren yada labaran gwamnan jihar Mr. Yohana Matayes ta ce a bana ba za a gudanar taruka ba domin bikin murnar ranar samun 'yancin kan, inda ma ta buƙaci jama'a a jihar ne da ci gaba da yin addu'o'in samun zaman lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kyauta kuma a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Yanzu kuma sai gashirmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Mataimakin mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, Kanal Sani Usman Kuka Sheka, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alaikum salam.
Mai magana Alhaji Sani Sa'a mai bakin mai Jimeta, sakatarin kungiyar zaɓe sun kana tarayyar Najeriya. Tambaya ta ɗaya ita ce, mutanen da aka kama su a gida-gida tun zamanin waccan gwamnati ta wuce ba gwamnatin yanzu da aka zaɓa sabuwa ba. Ya wannan lokaci ba yanda za a yi mutum ya je barikin soja ya ce zai nemi ya ga ɗan shi ko ƙanin shi da aka kama shi ko yana da laifi ko ba ya da laifi. To irin waɗannan mutane kuma ba a ce an gabatar da su a kotu ba, kuma ba a gan su sun dawo ba. To muna tambaya shin wani hali suke ciki? Tambaya ta ɗaya kenan. Tambaya ta biyu kuma, ya za a yi da sojojin da aka kore su a watannin baya kaɗan da suka shige? Bayan cikin wannan lokaci da muke bai shige sati biyu ko uku ba, babban hafsan sojoji na Najeriya da aka yi bikin ainihin wato gama aikinsa lafiya, ya yi bayanin cewa ba su da isassun makamai wanda za su iya tunkara 'yanta da ƙayar baya.
Wannan takwarar nawa ma ga alama kila ko kamaru yake koko ba Najeriya yake ba, saboda idan da yana sauraren rediyo musamman ma murya Amurka da ba zai tambaya ta biyu ba. Amma duk da haka zan ansa mashi kaman yanda ya tambaye. Tambaya ta farko, mutanen da yake zargin an kama su a gidansu, na so da zai gaya man a ina da yaushe aka kama su, kila akwai bayani. Mutumin da kuma ake zargin shi da mummunan laifi, misali na ta'addanci, in aka ce kowa ma ya je ya gan shi, kai ka san bincike ba zai daɗi ba ke ciki. Amma yanzu haka kai ma abin kuɗin goro, duk da haka dai ina ma alwashin cewar za a bincika, saboda iya zama na Maiduguri waɗanda aka bincika, waɗanda aka kama aka bincika aka ga kuma ba su da laifi, na san ana sallama su. Amma tabbaci hakikan wanda bai da laifi, in aka gama bincike wanke shi, ana sallama shi ya koma wajen iyalin shi. Na yi la'akari da wannan bayani da kai na cewar bai kamata ba a rika barin wanda kamar ake bincike a tsaye da shi kan hanya, maimakon a samu wuri ya faka yanda za a bincike sauran al'umma su wuce. Hakikanin gaskiya wannan abu da kai faɗi gaskiya ne, kuma ana bakin kokari yanda ba za a kuntata ma mutane ba. In ana zargin mutum sai a bar shi a fakin din shi gefe guda a bincike shi yanda iya bincike ya kama, wanda kuma a binciken shi kuma ya zo ya wuce.
To
kamar akwai tambaya ta biyu, shi wannan Sani Sa'a da yake magana cewar akwai wato bayani da wani babban hafsan soja mai murabus da ya magana rashin makamai. Abin da ya sa na ce kila kamar bai Najeriya, na fitar da sanarwa inda muka bayani dalla-dalla cewar akwai kwamiti da aka kafa wanda zai tantance duk wasu shari'o'i da aka yi a 'yan kwanakin nan, kuma na nuna cewar waɗanda aka riga aka yanke masu hukunci na cewar an kore su, wannan hukunci yana nan. Sannan waɗanda kuma suka gudu saboda su matsorata ne daga jin 'yan ta'adda na Boko Haram sun zo wurin da suka ranta a Nakari, to hakikanin gaskiya waɗannan ba za a lamince su ba. Amma duk da haka dai wannan kwamiti nan gaba kaɗan zai fara aiki, zai tantance waɗannan shari'o'i da kuma waɗanda ake zargi. To me kenan kuma za mu sanar da jama'a.
Ka san yayi bayani akan cewa su waɗanda ake ganin cin suka ga 'yan ƙungiyar Boko Haram sun zo suke ranta a cikin Nakari ɗin, sun ce ba a ba su isan rundunar soja, ba ta ba su isasshen makamai ne. Wannan za ku bincika?
Ne, to dole ke ma kin san za a bincika. Amma ai wata magana ce wadda ba ta ma da tushe balle makami. Makama ba don komai ba, wani dalili ne? Saboda na sha jin labari wasu sai su fake wani gehe, kuma lokacin mutane ba su gane ba. Akwai farfaganda ma ta 'yan Boko Haram su kansu da suke ƙarya, suke razana jama'a, suke razana su kansu sojojin. Amma yanzu da gaskiya ta yi halinta, ai kin ga yanzu nokon sojojin ma su gudu ko su jira a kai masu farmaki suke kaiwa. Amma wani abu ne da duk suna nan gaban shi kwamiti za a bincika, duk wanda yake da laifi za a gurfanar da shi gaban shari'a kamar yadda ainihin laifin shi ya cancanta.
Jimeta, kuna ji na?
Muna ji.
To, bisamin laku ba mutum na gaba ya tambaya.
Assalamu alaikum, ina babban bako barka da zuwa. Sunana Yusuf Usama daga nan Jimeta Yola. Ina da tambayoyi kamar guda uku a takaice. Na farko, kamar yadda aka yi ta magana akan ƴan matan Chibok da ƴan tada kayar ba su kai garkuwa da su. Yanzu har Allah ya sa an samo su, ta ya za a fara tunkara iyayensu za a maida musu ko kuma akwai wani bincike da ya kamata sojojin su yi domin ana ganin waɗannan mutane suna amfani da sihir ta kwakwalwar mutane domin ɗauke hankalinsu ga nutsuwarsu. Sannan tambaya ta biyu, kamar magana da ya yi akan hanya, daga Damato zuwa Biyu iya nan ta tsaya ko kuma akwai daga Biyu ɗin zuwa Yola ko kuma wannan hanyar ba a kula ta ba tukunna? Sannan tambaya ta uku kuma shine, kamar yadda aka maganar hanyoyi ɗin kamar gadoji sun ruruhe da sauransu, sojojin ɗin za su iya yin gada irin tasu ko kuma za su jira gwamnatin tarayya ta yi ne? Assalamu alaikum.
To, Kanal Gareka.
Tambaya ta farko, kullum mun sha bayani kasan akwai mata da yara da mace mata aka kwato ko aka ceto daga ƴan ta'adda a hannun ƴan ta'adda. A mutumin da aka waye gari an raba shi da iyalin shi ko mahallin shi da kuma al'umma ko kuma rayuwa kamar yadda aka santa, a ko da sati ɗaya ne balle ma wasu sun kai ga watanni, wasu sun kai ga shekaru a hannun ƴan ta'adda, ba za ka tabbatar da halin da suke ciki ba. Abu na farko, akwai matakai dai da ake ɗauka. Wannan farko shi ne a za a dubi lahiyarsu. Akwai waɗanda suka galabaita, za a kawo masu ɗauki na farko a tabbatar da cewar suna cikin hayyacinsu kuma dai suna cikin ƙoshin lafiya. Mataki na biyu shi ne yanayin tsaro, saboda ba za ka sani ba shin wane ne waye ko wace ce wace, sai ka ɗauka cewar wannan mutum ne na kwarai, ba za ka sani ba karshen ta ƴan ta'adda ne na Boko Haram suka yi shiga burtu. Saboda mun sami irin haka, za ka ga namiji da yake kirarin musulunci da sauransu amma sai ka ga ya sa hijabi na mata da sauransu. Ana ɗaukar matakai da dama in aka bincika lafiyarsu da kuma sha'anin tsaro. Sannan kuma akwai waɗanda suke ƙwararru ne psychologists da sauransu. Sannan kuma daga ainihin ofishin shi mai ba shugaban ƙasa shawara, akwai ƙwararru waɗanda suke abinga suke wasu program na da a turanci ake ce ma radicalization, kafin har a kai ga sada su ga al'ummarsu. A tabbatar dai cewar sun koma dai hayyacinsu kuma sun zama mutane yanda ba za su sha wahala ba idan suka koma cikin al'umma. Sannan kuma ba ma su kaɗai ba, al'ummar gari su kansu ana faɗakar da su, saboda yau duk wannan ƙungiya ta ta'addanci ta Boko Haram ta yi ƙaurin suna duk wanda aka ce gashi ko gasa suna da nasaba da shi, akwai kallon da mutane za su abin nan ɗin. To, duk waɗannan abubuwa ana la'akari da su. To, abin da suke so ka gane ba wani abu ne da ku hukumar soja kaɗai take yi ba, abu ne da ya jibanci sauran jami'an tsaro da kuma wasu mukarrabai na gwamnati gaba ɗaya. Sannan magana hanya da kai da ta tashi daga Damaturu zuwa Biyu, abinda zan iya ce ma yanzu dai abinda muke da tabbaci shi ne wannan hanya ta tashi daga Damaturu ta kai Bunyadi ta kai Biyu, wannan lafiyar talau kuma ana nan ana ci gaba da aiki, ba ma ta tsaya nan ba har Yolan da kake magana da sauransu. Sannan ka yi maganar gadoji da aka rusa, akwai injiniyoyinmu suna daidai gwargwadon hali, kasan soja aikinmu shi ne mu tabbatar da an sami tsaro. Akwai kuma wasu ma'aikatu na gwamnati da suke wasu abubuwa, amma daidai gwargwadon hali akwai inda ƴan ta'adda na Boko Haram, musamman idan ka duba tsakanin garin Katarko zuwa Bunyadi, akwai wata gada da ƴan ta'adda suka rugurguza. Yanzu haka ana nan ana aiki a kai. Sannan kuma a sauran gadoji da yadda Ubangiji za a yi aiki a kai, amma ba wani abu ne da kawai sojoji za su yi ba, akwai ma'aikatu na gwamnati su ma suna nan suna yi. Muddin dai na muka tabbatar da tsaro, sauran kuma jami'an gwamnati za su ci gaba da ayyuka.
To, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri, a huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ku bani dama na yi kira ga bangarori biyu na Musulmi da Kirista a Afirka ta Tsakiya da su yi wa Allah da ma'aikinsa su zauna lafiya da juna, don ba abin da ke samuwa in ba zaman lafiya. Daga Isa mai kati gashuwa. Muna gazantawa al'ummar garin Madagalin jihar Adamawa kan harin rashin imani da aka kai masu. Sako daga Aliyu Usman Takalafiya da Alhaji Haruna Makeri Aleru da sarkin samarin Ambrusa Alhaji Umar Suleiman. Sai kuma sakon Adamu Aliyu na Guldi daga jihar Borno da ya ce muna taya 'yan uwa 'yan Najeriya murnar samun 'yancin kai daga Turawan Ingila shekaru 55 da suka gabata. Sai kuma sakon Yusuf Muhammad Gagarawa, karamar hukumar Gagarawa jihar Jigawan Najeriya, wanda ya ce karrama tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta Professor Tahir Jiga da wata kungiya ta kasar Amurka yayi daidai. Dama masu hikimar magana sun ce halin mutun jarinsa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A yau na shigo wannan fili ne domin na taya daukacin al'ummar ƙasa ta Najeriya murna cika shekaru 55 da samun 'yancin kai. Da fatan Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya. Amin. Sako daga Garba Sabiola gashi jihar Yobe. Haka ma sakon Abba Sa'ad Mahuta ya ce salamu alaikum VOA Hausa. A yau ina taya al'ummar ƙasa ta Najeriya murna cika shekaru 55 da samun 'yancin kai daga mulkin ƙasar Ingila. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ƙara daga ƙasar mu Najeriya. Amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa jinkirin sunayen ministoci da aka samu daga wajen shugaba Muhammadu Buhari mu al'ummar Najeriya ya zame mana alheri ƙasa baki ɗaya. Sako daga Usaina Alhaji Umar Foreba da Sadiya Isa Mai Kati da Yana Garba Sabiola Gashuwa. Da ƙarshe sai sako Alhaji Garba Gwandu Aleru wanda ya ce ina kira ga manya da ƙananan ƙabilun tarayyar Najeriya da mu yi amfani da ranar samun 'yancin kan ƙasarmu domin zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
Kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labarai.
Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu zai gabatar da jawabi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yau Alhamis a birnin New York, kwana ɗaya bayan da shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas ya shaida wani taron cewa yanzu ba tilas ne su kiyaye yarjejeniyar Oslo da aka cimma shekaru 20 da suka shige ba. A jawabin sajiyar Laraba a zauren majalisa, Abbas ya yi kira ga cibiyar ta duniya ta samar da kariya ga Falasɗinawa, ya kuma zargi Isra'ila da ƙin sakin Falasɗinawa fursunoni da ci gaba da gina matsugunan 'yan kakagida a yammacin kogin Jordan da kuma gabashin birnin Kudus. Abbas ya shaida wa majalisar ɗinkin duniya cewa Falasɗinawa ba za su ci gaba da mutunta yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma ba, kuma tilas ne Isra'ila ta ɗauki alhakin rugujewar yarjejeniyar sibili da kakagidan da take yi. Ya kuma ce yankin Falasɗinawa ya cancanci zama cikakken memba a majalisar ɗinkin duniya a kuma tabbatar da ɗiyaucin yankin a matsayin ƙasa. Rasha ta musanta cewa hare-haren da ake kaiwa ta sama a Siriya suna shafar waɗanda ba 'yan mayakan ISIS ba, yayin da take shirin tattauna batun ayyukan soji da Amurka da nufin guje samun saɓani a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Rasha, Sergey Lavrov, ya shaida wa manema labarai a birnin New York cewa waɗannan rahotanni ba su da tushe, dangane kuma da cewa waɗansu hare-haren sun shafi fararen hula. Lavrov ya ce ba shi da wata masaniya akan wannan. Dakarun ƙasar Afghanistan sun sake kwace birnin Kunduz ke arewacin ƙasar daga mayakan Taliban da asubahin yau Alhamis bayan wani ƙazamin gumuzu bisa ga cewar jami'ai.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta ba haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau. Nisar Fili Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe.